Bangladesh dan al'umma kasar biliyan 1.4. Kamfanin AP ya ce jami'an lafiyar China sama da miliyan 1 ne suka karbi rigakafin na gwaji bayan da aka bada umarnin gaggawa na yin amfani da su. Amma babu wata alama da ta nuna rigakafin na da wata mummunar illa. A kasar Korea ta Kudu, karin adadin masu kamuwa da cutar ya sa jami'an kasar sanya sabbin matakan takaita fita a babban birnin Seoul da kewaye. Daga ranar Talata kuma za a rufe wuraren motsa jiki da wasu wuraren. Kuma za a haramta taron jama'a da ya wuce mutum 49, haka kuma sai ta yanar gizo kadai za a gudanar da tarukan ibada.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, wasu mutane da ba a san ko su waye ba sun karkashi mutane da yawa a gundumar Owalam da ke iyakar kasar da Mali. Ya zuwa yanzu hukumomi na ci gaba da gudanar da bincike don tantance abubuwan da suka wakana. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salaman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lamarin ya wakana ne da Asabar ce Asabar, inda wasu mutane dauke da makamai suka kai wani farmaki mai kama da shamfansar wasu 'yan bindiga biyu waɗanda ƙauyawa suka hallaka a tsakiyar makon da muke ciki, kamar yadda wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'ar yankin Tilaberi Ibrahim Mahmudu ya bayyana min ta wayar telefon.
Wannan hari da aka kai dai garin Tondiki Windi, departement ta jihar Walam, garin da aka ce ma Tondiki Windi, gari da aka ce ma Hanam Tondi da Chomo, yanda wanga gari da ɗan ta'adda sun kai ma hari. Lalle an yi kwana biyu sun saka bisa inji, sai shi ne sun ka zo bisa shi, sun ka zo sun ka shiga gari na tsammani sun zo tambaya ko sun zo yin wani lanan aiki ne. Ɗan gari ko sun ka yi baki guda, ɗan gari suna da komisiyar da zuzina ta waɗannan sun ka samu mutanen nan 'yan ta'adda biyu wannan sun ka kashe su. Bayan wannan kashe da an kai musu ta'adda, kuma sun ka zo sun ka yi wangaram ko da an ka yi ranar Asaba.
Mutum nawa ne suka rasu a sakamakon waɗannan kashe-kashe?
Lalle dai mutum 67 su ne an ka kashe yanzu suna nan cikin CSE na Bani Bongo, suna nan an ke jera suna nan kwakwace.
Cikin mutanen gari ne ko kuwa 'yan bindigar ne a kashe?
A 'yan bindigar sun zo sun yi wani ga mugu lanan da aiki wanda na cikin akan 'yan gari ne sun ka zo kai kashe-kashe. Don ka 'yan gari ne wannan babu wani soji ko labu a gari dai ne sun kai mahari sun kai wanga fanna. A ce akwai Minisma, akwai Takuba, akwai Operation Dongo, akwai Serval, kinje sun Sahel a tsakanin mu da Mali da Burkina da nan Niger. Duk waɗanda suna nan waɗanda 'yan ta'adda su zo su yi wani da mugun abu ba a samu yanda an ka yi har su samu su yi gudu su koma inda suka wuto wuyan ban mamaki.
To yanzu cikin wani yanayi ake wani irin hali jama'a ke ciki ne ta karkarar ta Tondiki Windi gundumar
Walam? Wallahi yanzu mutanen gari da waɗanda sun kai kingi kowa yana can likita da mutane kowa sun hankali su ya koma can wajen waɗanda Allah ya sa su sun tsira da waɗanda sun ka samu rawani suna can ana yi su magunguna.
Kawo yanzu hukumomin Nijar ba su yi ƙarin bayani akan wannan al'amari mai kama da harin ta'addanci ba, haka kuma kakakin gwamnati minista Zakariya Abdulrahman da na tuntuɓa akan wannan magana ya buƙaci in ba shi lokaci domin ya tattaro bayanai daga wajen ministan tsaron ƙasa, yayin da a can gundumar ta Walam aka sanar da ni cewa shugaban ƙaramar hukumar yankin wato prefect ya yi tafiya zuwa ƙauyukan da aka yi waɗannan kashe-kashe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Salamun Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar dauke da ƙarshen labaran duniyar.
Wato EU da ke tattaunawa za su gana a Brussels a yau Lahadi a kokarinsu na ƙarshe na cimma yarjejeniyar cinikayya bayan ɓallewar Birtaniyar daga EU kafin ƙarewar wa'adin yarjejeniyar da suka cimma a baya ranar 31 ga watan nan na Disamba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar kwamitin tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana ta waya a jiya Asabar, sun kuma umarci wakilansu da su koma teburin tattaunawa bayan da suka dakata a shekarun jiya Juma'a. A wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar da suka yi ta waya, Johnson da von der Leyen sun ce babu yiwuwar wata yarjejeniya idan ba a warware takaddama game da wasu batutuwa uku masu sarƙaƙiya ba. wato shugabanci kasuwancin kifi da sharaɗin gasar cinikayya. Wakilin EU a zaman shawarwarin ɓallewar Burtaniya daga tarayyar Michael Barnier ya ce tattaunawar da zai yi yau Lahadi da takwaran aikinsa David Frost za ta nuna ko za a iya cimma yarjejeniyar cinikayya ko a'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a muhimmiyar jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka a jiya Asabar don yakin neman zaɓe tare da 'yan takarar sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da za su fafata da abokan adawarsu na jam'iyyar Democrat a zaben fidda gwanin da za a yi a watan Janairu, wanda zai tantance jam'iyyar da za ta zama da rinjaye a majalisar dattawan kasar a farkon gwamnatin Joe Biden. Duk da cewa ba a sanar a hukumace ba, Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka shine ya lashe zaben jihar Georgia da kasa da kuri'u 12,000 cikin miliyan 5 da aka kada. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da kara a shekaran jiya Juma'a don neman a yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba a jihar. Trump na jam'iyyar Republican ya kai ziyara Georgia a yayin da yake ci gaba da gwagwarmayar bayan zaɓe ta neman dakile nasarar da Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a jihar da kuma wasu jihohin da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe da ma ƙalubalantar sakamakon zaben ƙasar baki ɗaya.
Jamhuriyar Nijar. Jama'a na ci gaba da maida martani game da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban kasa da aka fadda a jiya Asabar. Zaben da 'yan takara 30 suka tsaya kuma ana sa ran yin zagaye na biyu na zaben a wata mai zuwa. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Dangance da sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na farko da hukumar zaben kasar ta Jamhuriyar Nijar ta bayyana sakamakon wucin gadi kamin kotun tsarin mulkin kasar ta kammala duba sakamakon, ana iya cewa Allah ya yi walƙiya kuma an garawa kowa, tunda 'yan takara biyu ne daga cikin 'yan takara 30 da suka shiga wannan fafatawar suka kai zagaye na biyu. Bazum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsohon shugaban kasar ta Jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Usman da Modan Lumana Afrika ta Hamma Amadu ta goya ma baya. Banda babban birnin Yamai a cikin jihohi ma ana ci gaba da mayar da martani game da sakamakon wannan zaben, inda dan baba mamance ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki kasar ta Jamhuriyar Nijar cewa ya kamata dan takarar 'yan adawa na RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya ajiye takararsa ya bi dan takarar jam'iyya mai mulki.
Mu inda da ayyuka aka unwani, inda kuma da abin da an kai mu Nijar aka unwani, mu muna zaton in Allah ya so ya yarda kai har wanda annabi zai aji shi ce ya goye bayan Alhaji Bazoum Muhammad.
Ba sai an yi zabe ba kenan.
Ba sai an yi zabe ba muna, inda mu ayyuka aka dibi da a ci gaban kasar Nijar, to har wanda annabi Haruna Mbako sai ya aji raga mata shi ce ya bi Allah ya bi Bazoum Muhammad a ta shikin Muhammad Allah bashi.
Wasu masu nazarin siyasa suka ce abinda ake iya tsoro ga zagaye na biyu na zaben shugaban kasa kar a ta duka jam'iyyun nan da ake ganin kamar ba su darsawa da jam'iyyar PNDS tarayya su yi ma Bazoum Muhammad abin nan da aka wa Tanja a shekara ta 1963 ai masa taron dangi.
A'a, shi Tanja ai taron dangi ne nan ban ce ma abin, tunda mai doson kasa an dai diba an gani yanzu jam'iyyar PNDS tarayya a hali yanzu da muke ciki da wanga zabe da an ka gama da ita da waɗanda sun karaketa waɗanda ba su yi takaracin shugabancin ƙasa ba suna da majority a majalisa, to in ƙasa aka son yi ma aiki kana tahiya yanzu ka tai can inda baka da majority kenan niya a to a mai da ƙasa ba kenan a rushe majalisa ko aimi.
A bangaren jam'iyyar RDR canji ta Alhaji Muhammad Usman da ya zo na biyu a zagaye na farko Maitar Abdulmuni cewa yi
wani nice maka bisa tunani ɗan Niger su ma jam'iyyoyi su ma su yi wannan tunani. Usman tun da ake siyasar Nijar bai taɓa shi ɗauki alƙawali shi saba shi ba, bai taɓa ɗauka amana shi ce amana a zamantakewar shi ba tsakani ne da 'yan siyasa wa junansu. Shi kuma jagoranci haka ake so ga mutum. Mu ba mu iya ci da kowa mun ba Allah zabi akwai dai fartutuka suna nan sun sani sun san inda sun kaito sun san can sun san nan sun san wancan sun san wan
wadan suna cewa koda tsaron jam'iyyoyin sun bi Muhammad Usman mulkin zai yawaya tunda babu majority a majalisar dokoki
majority majalisar dokoki ni kaga abin da nake tunani bisa shi abu samu majority su kade ba in kuma ma sun samu majority su kade kai dai bari mu kai ga mulkin in Allah ya kai mu bisa mulkin ai sun sani ai wanga zaben ai ba haka zai tabbata ba
waɗansu cikin mawasu goyen masu mulki sun ce su abinda muka fata dan takarar jam'iyyar DDR tunda ɗan cancanta aka bida da kuma tsari na program na a zabi mutun shi ma aje shi huta da kulhon mangoro shi huta da kuda shi bi ba zum a ci gaba rakka ita taya ba sai aje zagaye na biyu ba
shi tsin to mi bayan ba zum in muna tsinta wani abu bayan tariya yau take ta yau take bi mu ba mu bi so ba mu
yanzu haka dai an soma ganin kai kawo da kiraye-kirayen waya ba kakkautawa na 'yan siyasa ta jamhuriyar Nijar domin neman bayan
jam'iyyun da za su mara musu baya don zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da zai wakana a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya kai mu abinda Hausawa ke cewa ba a san macito ba sai miya ta kare Haruna Mammana Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako. To duk da umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa babban bankin kasar na kada a ba wa masu shigowa da cinikayyar kayan abinci kudaden waje, buɗe iyakokin kasar yana kawo fargaba da tashin hankali ga manoma, musamman na shinkafa a kasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aika mana daga Abuja.
Babban kalubale da ke gaban gwamnatin tarayyar Najeriya a yanzu shine na tabbatar da cewa ɗan manufofi da tsari da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar za su yi tasiri. Wurin tabbatar da cewa ba a baiwa 'yan kasuwa masu shigowa da abinci kudaden shigowa da abinci da kasashen ƙetare ba, da kuma tabbatar da abinci bai ci gaba da shigowa daga iyakokin Najeriya da aka buɗa kwanan nan ba, domin su ne hanyoyin da ake ganin cewa za su iya kare lagon manoman abinci daga cikin Najeriya. Wannan shine matsayin da kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya take bayyana wa manema labaru, inda wakilinta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wato Alhaji Abubakar Dahiru yake bayyana min a fili da ne da shi, inda yake cewa
a gaskiya wannan fa abu ne mai wuyan gaske, sai dai an yi ta da gaske irin yanayin kasar nan da muka ga kanmu a ciki, in ba haka ba ai za mu ci abu ne mai sauki. Duk wani abin da muke ci daga waje ai ba alheri bane, tunda muna da shi a kasar nan. Dubi yadda mutane suka yi hobarta wajen noman shinkafan nan da sauran kayayyaki na gida, wallahi abu ne na mutum ya yaba ma kanshi. Amma ainihin mutanen sama su ne ke karya mana gaba. Rukuna nan kuna yi a nan kasa su suna can suna tunanin kansu, ba su tunanin talaka da ke kasa, kuma talaka wannan su ne masu shan wuya, su ne ke dukan wa'annan abubuwa. Dubi dai yadda kungiyar nan ta tashi ta yi hobasa a kan noman shinkafan nan saboda samar da kowane magidanci abin da zai ci, kuma gaskiya an yi kokari. To amma yadda kasan take a gaskiya shi ne muke jin tsoro.
Kamar su waye manyan da kake ganin cewa suna kawo muku cikas?
Ce manya na sama, ai ka san manya na sama ba na saman kwaloluwa can ba ne, wa'inda ke tsakiya ne, wa'inda ke tafiya suna dawowa a cikin lamari. In ba haka ba wannan abun zai yi, shugabannin suna da manufofi masu kyau, to amma wa'inda ke biye da su su ne kawai ke karya mana gaba a cikin wannan lamari.
Ga shi shugaban kasa ya ce kada babban banki ya kuskura ya ba da kuɗaɗe ga masu shigowa da abinci ko neman shigowa da wani abu da ya shafi abinci domin kada a karya lagonku. Wannan tsari da aka aiwatar da shi na hana kudaden shiga kana jin zai bada nasarar burin na gwamnati?
Shine abun da zai bada burin gwamnati. Idan har ba a riga an yi wani abu kamar haka ba, to mu da muke nan kaga za mu bada himma. Duk wani abun da za a fita waje za a fita da shi waje a ba mu. Yadda gwamnatin ta tsara yanzu nan akwai prime anko, akwai anko da yawa da yawa wanda duk dan kasan nan zai more. Idan har aka bi wannan tsarin ina tabbatar maka da cewa duk wannan abun da ake in Allah ya yarda shekaran nan ko wani wahala da muke hannu ba za ka yadda haka ba.
Alhaji Abubakar Dahiru kenan shugaban manoman shinkafa ta Najeriya reshen babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a fili da na yi da shi. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina mai shanu da shirin matasa a duniyar gizo.
matasa a duniyar gizo. Albishirinku matasa.